الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستند بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باي هكا انوا السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى صادوا أولا صافية تا أصبر يو مناشا تقوس قوتا رمضان باي هجر منزوم صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة أليو حدود أربعين da bakwai wanda ya dace da bakwai ga watan uku hijiran miladiya 2026 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma nan ba manta ba shekaran jiya muna cikin suratu safi mun karanta ayoyi ina ga kusan guda 6 yau za mu tashi a farkon aya ta 7 daga wannan masallaci ne meti ana unguwar Bolari cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya kai sai zamu shiga karatu insha Allah wa billahi tawfiq wa alaihi tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa billah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى
subhanahu wa ta'ala yace wa man azlamu wa yafi zalunci wane ne mafi girman zalunci a cikin bayi mimman iftara ala allahi kadhiba sama da wanda ya kirkiro ƙarya ya jingina wa allah duk wanda zai kirkiro ƙarya yace allah ya ce alhali allah bai ce ba to allah yace wannan babu azzalumi irish ko dan adam ka masa ƙarya babban laifi ne balle mahalicin ka subhanahu wa ta'ala shi yasa duk abin da zaka faɗa kace Allah ya ce kaza to ka tabbatar Allah ne ya faɗa duk lokacin da kace Allah ya ce ko ba shi ya ce ba to Allah ya ce babu azzalumi irin mai irin wannan dabi'ar wa huidu ila al-islam alhali ana kiran shi zuwa ga musulunci amma ya kiya amsa duk da haka kuma yana kirkiro ƙarya yana jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani mai girma Allah ya faɗa wasu ayoyi yace man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba aw kadzdzab bi ayatihi innahu la yuhibbu adh-dhalimin la yuflihu adh-dhalimun a cikin suratul an'am cewon wayefi zalunci sama da wanda ya kirkiro ƙarya ya jingina wa Allah ya kirkira wa Allah ƙarya au kadzaba bi ayati ko kuma ƙaryata ayoyin Allah sai Allah ya ce innahu yanda al'amarin yake la yudhu zalimun azzalumai kan ba sa cin nasara duniya da lahira a wani wuri kuma sai ya ce faman azlamu mimman iftara ala allahi alkadhiba aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihu almujrimun cikin surat yunus cewa waye fi ƙarya sama da wanda zai kirkiro ƙarya ya jingina wa allah ko ya ƙaryata ayoyin allah sai ce lallai mujrimai maɓarnata masu aikata manyan laifuka ba sa cin nasara duniya da lahira akwai ire-iren waɗannan ayoyi da yawa a wani guje wa man azlamu mimman iftara ala allahi alkadhiba ko man azlamu mimman kadzaba bi ayatihi, waye makadaici irin wanda yi ainihin ƙaryata ayoyin Allah a wani guye ce au a'rada, ko kuma ya kawar da kai ga ayoyin Allah. To duk ire-iren waɗannan abubuwa Allah na kawo su ne dan jan hankali mutum ya kama harshen sa. Anan sai Allah ya ce wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, Allah baya shirar da mutane azzalumai, saboda wannan aiki na zalunci. To duk wanda yake aikata irin wannan Ubangiji subhanahu wataala ba zai shirar da shi ba, karshe kuma zai mummunan makoma Allah ya kiyaye. Sai Allah ya ce
yuriduna liyutfi'u nurallahi biakwanihim wallahu
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce yuriduna, suna so ne ko suna nufi masu irin wannan ɗabi'an su ce Allah ya ce alhali Allah bai ce ba, ko a ce Allah ya ce su ce ƙarya ne. Yuriduna abinda suke so su cimma, babban ambition ɗinsu ko babban burinsu, target da suke da shi shine liyutfi'u nurallahi biafwahihim, shi ne don su ainihin disa shi hasken Allah da bakunansu. Nan Allah sai ce don su disa shi hasken Allah da bakunansu. To sai malami suka ce Allah ya bada misalin abinda ba zai yi ba. Yanzu ko wannan hasken wanda yake kaina, in aka ce ka kashe hasken nan da bakinka zai yi, a ce ka hura ya mutu, ba zai yi ba. To sai Allah ya ce duk wanda yake so ya kashe hasken musulunci, ya hana yin musulunci a duniya, to kaman wanda zai ce ne zai amfani da bakin shi ya hura rana hasken ta ya bata. Kaga mutum ko shine sakataren janar na mahaukata, ya san wannan ba zai yi ba. Duk wanda zai iya hura rana da bakin shi hasken rana ya mutu, to zai iya hana musulunci a duniya. Wannan misali ne mai ban kaye. Shi yasa inda a ce makiya musulunci a duniya, suna fahimta yadda musulunci yake da sun ga jima da yaƙan shi. Shi yasa Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ya mishi rahama yace inda makiya musulunci sun gane da ma sun hakura, shekara 1447 ana faɗa da manzon Allah har yau an kasa kai shi ƙasa. Tun da ya zo ya ce shi manzo ne Allah ya turo shi, a bar bautan gumaka, a bar cewa Isa ɗan Allah ne, a bar Yahudanci, a zo a yi addinin da annabawa duka suka yi tun lokacin ake faɗa da addinin shi har yau. Kuma babban abin mamakin, ya kamata a ce yanda ake faɗa da shi ɗin nan, ko da addinin bai tsaya ba, ko da ba iya kashe shi ba, a ce baya karuwa. To amma addinin da ya fi kowanne ci gaba a duniya, the fastest growing religion a duniya shine musulunci. Wannan abun yana cikin abin da ke tayar musu hankali, yasa kullum suke yakan musulmai. Imma a yake su da bindiga, kamar yadda ake a wasu kasashe, Afghanistan ne, Pakistan ne, Palestine ne, Gaza ne, Iran ne, ko ina ne, ko kuma a yake shi da baki, a yi taɓata shi, ta ‘yan ta’adda ne, ba sa son zaman lafiya, sun yi kaza, ba sa ba mata ‘yanci, babu ‘yancin ɗan adam, an daƙila wani, ana kashe kiristoci, duk irin wannan abu da baki da rubutu da aitai. To duka wannan kuma kamar ana zuba wa wuta fetur ne. Shi sa malami suka ce musulunci idan kana so ya ci gaba, to ka fara faɗa da shi. Kana fara faɗa da musulunci kamar ka sa wa shuka taki ne. Shi sa hatta ƙasar Amerika da take jagorancin faɗa da musulunci a duniya, tun daga lokacin 11 September da aka kitsa kai hari a birnin New York da Pentagon a Virginia, to musulman da suka karuwa Amerika sun gwammace da ma ba a yi wannan abun ba. Saboda duk garin da ake da masallaci 10, to yanzu masallaci ya kai 100 a kowane gari. garin da babu masallaci kwata-kwata an samar da masallaci. To sun yi kokarin su hana musuluncin sai kuma kaman an zuba wuta fitur ko kananzir. To shine Allah ce yuriduna, suna so ne liyutfi'u nurallahi biafwahihim, dan su disashe su kashe hasken Allah da bakunan su. Sai Allah ce wallahu mutimmu nurihi, Allah kuma mai cika hasken shi ne. Walau karihal kafirun, koda kafare sun ki, koda kafare ba sa so. A cikin suratu At-Tauba sai ce yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'aba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Yace suna so ne su disashe hasken Allah da bakunan su, amma Allah yaki, yaki yadda hakan ya faru. Wa ya'aba Allahu, Allah yaki yadda hakan ya faru, illa an yutimma nurahu, har sai Allah ya cika hasken shi, walau karihal kafirun. Allah sai ce huwallazi
arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal mushrikun.
Allah yace huwallazi arsala rasulahu bil huda, Ubangiji shine wanda ya aiko manzon shi bil huda, da shari'a, wa dinil haq, da addini na gaskiya. Ababe guda biyu Allah ya aiko manzon Allah da shi. Allah shine wanda ya aiko manzon shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bil huda, da shari'a. Menene shari'a? Al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin shi yace fal huda huwa ma jaa bihi min al ikhbarat as sadika wal iman as sahih wal ilm an nafi. Yace shine abinda annabi yazo da shi na labaru na gaskiya, wal iman as sahihi, da imani lafiyayye, ingantaccen imani wanda babu shirka a cikin shi, wal ilm an nafi, da kuma ilimi mai amfani. Ilimi mai amfani shine ilimin addinin musulunci. Babu ilimin da zai amfane ka ranar gobe kiyama irin ilimin sanin Allah. Yau idan ka je gaban Allah baka iya lissafi da turanci ba, a kabari ba mala'ikan da zai ce ka yi ko akwai? Babu. Amma in ka je lahira baka da ilimin yanda ake sallah, baka da ilimin tauhidi, za ka ci bugu a hannun mala'iku, ba abin da ya dame su da ka iya turanci, ko kai ne kwaɗo saboda iya turanci. Ka san kwaɗo ya fi kowa iya turanci. To ko kai ne kwaɗo saboda turanci, wallahi ka je lahira baka san tauhidi ba, baka san Allah ba, baka koyi ibada ba, wallahi za ka daina wayonka. Kuma sharrin kana shiga kabari duk turancin da ka iya kamanta shi, komai kamanta. Shisa Ibn Kathir ya ce al-huda abu guda uku ne shari'a. Na farko al-ikhbarat as-sadiqa, labaru na gaskiya da annabi zo da su. Ya bada labarin annabi Adam, annabi Nuhu, annabi Musa, annabi Isa, nana Maryam, annabi Ibrahim, duk wannan labaru gaskiya ne 100%, 100% gaskiya. Ya bada labarin wuta da aljanna da tashin duniya, gaba ɗaya labarun annabi to labaru ne na gaskiya, dan Allah ne ya gaya mishi. Duk wani wanda zai rubuta tarihi in ba wahayi bane ba sai ya kuskure. Kaga an zo ana bada tarihin da hankali ma ba zai dauka ba. An yi abin nan shekara 200 da ya wuce, kaga wani ya zo zauna yana ta bada labari kaman yana wurin, kuma ba ruwaya bane ba, wallahi samu sanadi haka kawai, wani ya ji ga wani, wani ya ji ga wani, ko sai mutane su yadda. To sabanin labarin da annabi ke bayarwa shi Allah ne ke gaya mishi. Abu na biyu, imani lafiyayye, ingantaccen imani, al-imanu sahih, shine yanda za a sada ka tsakaninka da Ubangiji. Annabi bai ce ka bauta mishi ba, ga yanda ake bauta wanda ya halice ka, ni kawai malamin ka ne na koya maka, ba ni ake bautawa. to shine imani ingantacce kenan. Duk imanin da ba wannan ba za ga an kama kafa da wani, a kama kafa da Annabi Isa, a kama kafa da Maryam, a kama kafa da Uzairu, a kama kafa da wancan waliyi, a kama kafa duk wannan abun Annabi ya rushe shi kai tsaye ka tada ya kama ka ce Allahu Akbar kana magana da Allah subhanahu wataala ba sai ka bi ta hannun wani ba, shine imani lafiyi kenan. Idan kai azumi kai ne dan Allah ba wani dan tsakiya da shi za a bawa sannan ya kai wa Allah, Allah ne da kanshi yake karba. Wato Annabi ya sada bayi da ubangijinsa ne ya koma. Abu na biyu al-ilmun nafi, ilimi mai amfani. Duk wani abu da zaka koya a duniya sunan shi ilimi. Tuka mota ilimi ne. Iya lissafi ilimi ne. Koyan dinki ilimi ne. Kafinta ilimi ne. Duk wani abu da dan Adam zai koya na hannu ne, na kwakwalwa ne, ko da mai ilimi ne. Ka koyi computer, ka koyi kaza, duk wannan ilimi ne. Amma ba za ka je gaban Allah ce dan me baka iya computer ba, ko dan me baka iya tuka trailer ba. Ba ruwan Allah da wannan ilimi. Ko dan me baka koyi da ake kujeru da gadaje masu kyau ba. Allah ba zai ce ka iya aikin hannu ko kuma na keke na phonics. Ba ruwan Allah da wannan. Amma halal ne a koya dan zai amfani mutum hatta ya taimaka mishi wurin ibada, amma bai cikin ilimin da Allah zai ce dan me baka iya ba. Kisa ilimi ne annafi a duniya, amma al-ilmun nafi da malamai ke magana ilimin da Allah zai ce dan me baka koya ba, ka je babu tauhidi, baka san sunna ba, baka san darajar Annabi ba, baka san darajar sahabbai ba, baka san darajar ahlul baiti ba, wannan san Allah zai tambaye ka. Sai abu na biyu sai ce wa dinil haq, da kuma addini na gaskiya. Addini na gaskiya suka ce hiya al-a'malus salihah as-sahiha, sune ayyuka kyawawa lafiyayyu kuma ingantattu, annafi'atu fid dunya wal akhirah, wanda za su amfane ka a nan gidan duniya, su amfane ka ranar gobe kiyama. Wannan su ake cewa, shi ake cewa addinul haq, aiki ingantacce wanda aka yi shi dan Allah, aka nemi yardan Allah, wannan ne zai amfani mutum a duniya kuma ya amfani shi a lahira. Duk wani ibada da Allah ya ce ka yi, duk wani ibada da Allah ya ce ka yi, to ko ka sani ko baka sani ba, a duniyan ce ma akwai inda yake da amfani. Yanzu ka dauki azumi, amfanin da yake da shi ga lafiya, idan likitoci suna gaya maka ko da ba musulmai bane ba sai kai mamaki. Yanzu akwai wani da yake rubutu tunda aka fara Ramadan har a gama din nan, kullun yana tura min. Idan ya an gama azumin gaba ɗaya kaf, za mu ci a mai da shi littafi. A kullun benefits of Ramadan yake kawowa ta ɓangaren abin da ya shafi medical field, ba ɓangaren hadisi ko ayoyi ba. Ya fara abin tun daga ran ɗaya ga Ramadan. To kaga waɗannan abubuwan mutum bai sani ba. To ba maganan kuma ladan da Allah zai baka, babu wanda ya san ladan azumi. Babu ibadan da ma ba a san ladan ta ba kamar azumi. Allah ya ce kowane ibada za a bada lada kaza, za a yi kaza, ya ce wa saumuli, azumi kan nawa ne, ba wanda ya san ladan shi. Kisa koran tashin kiyama ba a kwaci azumi. Ibn Rajab al-Hanbali cikin Lata'iful Ma'arif ya ce hadisi ya tabbata in ka je lahira tsakaninka da mutane akwai matsaloli kuma sai ka biya su, to lahira babu kuɗi, to aikinka na lada za a ɗauka ana biya. Ya cucuwa ne eh, to sallan shi na azhar da asar a lissafa ya kai adadin wannan a basu. Ai ta yi, ai ta yi, idan suka ƙare masu bin ka ko ba su ƙare ba, ka sari wancan, ka kashe wancan, ka zalunci wancan, ka yi wancan kasafi, ka ci kuɗin wancan, ka duk wannan abun da saura suna ta zuwa, aikinka na lada kuma gaba ɗaya ya ƙare. Sai a ce ana ɗauko zunubinsu ana zuba maka. To Ibn Rajab ya ce duk aikinka da za a ɗauka na lada a biya mutane ba shi banda azumi a ci. Azumi ne kaɗai ba wanda zai taɓa shi. Saboda me? Allah ya ce wa saumuli, wannan azumin na Allah ne, ba wanda ya sai taɓa shi. Yana daga cikin falalan da azumi ke da shi. to kaga bayan amfanin da yake da shi a lafiyanka yana da amfani kuma a lahiranka. Haka sallah da muke yi, akwai wani ba musulmi bane ba, wani bature yake ce mini, yace inda kun san amfanin sallah game da lafiya, wannan ruku'un da kuke da sujjadan da dagowa da wane ne, yace da kun san amfanin shi wajen lafiya ce da kun kara da yawa ba. Sai nace to kai dan me ba za ka dinga yi ba? Yace no, shi baya kowane addini, shi iya lissafi, baya kiristanci, baya yahudanci, baya musulunci, shi kawai ya waye. Rahman Allah kenan, ka ga mutum wayayye amma kuma bai waye ba. To kaga ashe sallan da muke, akwai wani ke gaya ni wani ciwon kafa yake da shi, anyi yace aje manya-manyan asibitoci har a Lagos, irin asibitocin kudi din nan, yace duka ya jeci irin su Lagun a Afafa, yace ya je wurare da yawa, samu wani babban asibiti a Victoria Island ya je duk irin wannan abu, yace ciwon kafar shi nan har yana shirin fita waje. Sai wani ce masa ya dinga kiyamun layi kuma ya dinga zaman alƙi'a, irin ka kafa kofofinka ka zauna a kai din nan, yace wallahi da ya dinga wannan kawai sai ga ya fara samun sauki. Kaga bai kashi ko sisi ba, ga lada ga lafiya. Shi da kanshi ya bada abun, a kanshi ya faru, ba wani ne ya gaya mishi ba. To shine mala ya ce annafi'atu fid dunya wal akhirah jibil kasir, yana da amfani a duniya da kuma lahira. Duk ibadar da muke wa Allah a duniyance yana da wani amfani, sai dai in bamu sani ba. Allah sarkin rahama kenan. Sai ya ce li yudhhirahu ala ad-din kullihi, shi wannan addinin musulunci da Allah ya aiko manzon Allah da shi, ya aiko shi ne li yudhhirahu, dan ya bashi rinjaye ala ad-din kullihi, akan dukkanin addinan duniya gaba daya. Duk yadda za a yi musulunci sai ya yi rinjaye akan kowane addini, ayi sharri, ayi kasafin, ayi kagen, a ce mana yan ta'adda, ce ba ma son zaman lafiya, duk abin da za a yi karshe dai li yudhhirahu ala ad-dini kullihi, abin da ba a so shine musulunci ya samu galaba, ya ma samu an gama. Kisa mutum zai iya gane wannan abin ne fa in ka kalli tarihin musulunci. A lokacin da manzo Allah suke Makka alaihi salatu wassalam, shi da sahabbai addinin ma sunan shi ne a ƙoye, kana tsoron ma a ce ma kai musulmi ne, kana musulunta za a kama ka a sa maka sarƙa hannu da ƙafa a ɗaure ka a hana ka fita. A cikin wannan halin wahala ta yi wahala, ba wanda ya isa ya fite ce shi musulmi ne in ba irin su Sayyidina Abubakar ba, saboda ƙarfin da yake da shi a Makka matsayin shi na babban mutum ko mai kuɗi, irin su Umar su ko dan bala'i ma sai ka bar su. To a haka ake wannan addinin fa, annabi na zaune a cikin masallacin Haram, ya jingina ɗakin Ka'aba, ya jingina bayan shi haka a jikin Ka'aba, wasu sahabbai suka zo suka same shi suka ce ya Rasulullahi, kai mana addu'a ma Allah ba mu nasara akan waɗannan masu zaluntan namu, ana mana kaza, kai da kayi addu'a Allah ke karɓa. Annabi gyara zama ya musu bayani, ki wannan musuluncin da kuke gani sai ya mamaye duniya gaba ɗaya, ba maganar Makka ake ba, yace sai ya mamaye duniya gaba ɗaya kaf, ba inda musulunci ba zai shiga ba. Shi yasa za ka yi mamaki yadda musulunci ke ci kamar wutan daji, musamman a ƙasashen da ba na musulmi ba. Kai ko a yanzu ka duba a Najeriya, idan ka kalli kowane ɓangare na masu conflicting religion, irin abin da su babanci ne da suke yi, sai ka ga sun je gari mutum 200 sun musulunta, kuma da gaske ne an musulunta. Kuma in mutum zai zo a tattauna da shi fa, in dai da gaske yake yi sai ya fahimta, wani kuma zai gane ya ce shi ba zai daina ba. To wannan shine li yudhhirahu ala ad-din kulli, Allah zai sa musulunci ya rinjaye akan dukkanin addinai gaba ɗaya kaf annabi yace innahu sayaftahu lakum mashariqal ardi wa magharibaha za a buda muku mafudan rana da mafadan rana karshen gabar da karshen yamma kaf Allah zai ba ku nasara sai kun kai addini wannan gurin ya tabbata a cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama yace inna allaha zawaliyal arda yace tabbas Allah ya nade min kasan duniya gaba ɗaya kaf aka tara min ita a gabana na gani na bada misali a wurin tafsiri ne ko Malam Usman na dare cewa idan annabi yace an tara masa duniya kaf a gaban shi ya ganta sai ka ji abin kaman ka kasa fahimta duk duniyar nan Allah ya kawo mishi a gaban shi ya kalle ta to idan kana so ka gane yanda ake abin koda a yanzu bincike ya gano zaka iya ganin duniya gaba ɗaya a lokaci ɗaya idan ka je space waɗanda suke shiga kumbo suna zuwa wurin da gaba ɗaya Earth ɗin nan gaba ɗaya ga ta a gabansu suna kallonta zai ce maka nan ne Africa nan ne Europe nan ne South America North America Asia duk suna gani yanda zaka aje map a gabanka kana kallon duniya kana jujjuyawa wannan globe ɗin haka suke kallon duniya su kaman ka dauko map din Najeriya ne kace ga Sokoto ga Lagos ga Borno ga Calabar ga Kaduna ka kalli ko ina ga Enugu 36 nan da Abuja kana ganin su haka aka nuna annabi duniya gaba daya Allah ya sa malaika ya dauko ka mishi to sai annabi ya ce duk inda na gani sai musulunci a kai wannan wurin kuma shi sa yudhirahu ala din kullihi dan musulunci ya rinjaye akan sauran addinai gaba ɗaya kaf sai Allah ya ce walau karihal mushrikun ko da mushrikai ba sa so shi sa idan ka dubi duniya kuma in ka kalli ƙarshen duniya ta gabar mushrikai ne suka fi yawa dama hatta yahudanci da kristiyaniti ba shi da yawa a wurin daga yin hindu sai buddha wannan addinai guda biyu shi ne addini mafi rinjaye musamman buddha saboda shi ake a china shi ake a japan da taiwan da duk waɗannan ƙasashen addinin buddha ne ke da yawa a wurin hindu ya fi ƙarfi ne a ƙasan india sannan ka ɗauki ƙarshen duniya ta yamma zaka ga suna kilemin kiristanci kuma amma ƙarya suke irin su mexico banda shirme ba abinda suke rayuwa ne kamar na dabbobi su kuma sun shiga cikin mushrikun kaga mu'jizan qur'ani kenan sai ce walau karihal mushrikuna ko da mushrikai ba sa so Allah subhanahu wa ta'ala yayi manzon Allah alƙawari musulunci zai ci gaba wata rana Adi ibn Hatim daga cikin sahabbai kafin ya musulunta yace annabi yace da shi ya Adi aslim taslam ka musulunta maka kubuta idan ka musulunta ka kubuta duniya da lahira yace ka shi fa ba zai shiga musulunci ba saboda gidansu gida ne na ainihin kristanci ana ji da christianity ce shi ba zai shiga musulunci ba annabi yace da shi na fi ka sanin addinin gidan na kuma kristancin da kake gadara da shi yace ana a'lamu bi dinika minka na fi ka sanin addinin naka ma yace yanzu ni kafi ni sani na addinin annabi yace kware da gaske suka tattaunawa mai tsayi shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yace da shi fa wallazi nafsi bi yadihi na rantsi dan daga cikin harshe adabi na hatime yake cewa annabi wai ani na fahimci ne ba masu bin ka sai talakawa ni shine matsala na da addinin kunna ban ga masu kuɗi da sarakuna suna shiga ba yake ga annabi wannan abu ga sarkin kaza ga sarkin kaza hatta sarakunan makka ma masu ji da kansu sun ki su shiga me yasa sai talakawa su bilal su salman al-farisi su wani su wani in akwai masu kuɗin ma ɗan kaɗan ne irin abubakar da usman an ce kare sabo masu kuɗi biyar ba za ka samu ba kafin su abdurrahman zo su kuɗi daga baya su mafi kowa kuɗi to sai yake kafa hujja da wannan annabi ya ce fa wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da wanda raina ke hannun shi la yatamanna Allahu hadha al-amr laytamanna Allahu hadha al-amr yace Allah zai cika wannan addini hatta takhruja dha'ina, yace za a samu mace ita kadai akan raƙumi ta yi tafiya tun daga wuri kaza har wuri kaza ita kadai ba ta tsoron kowa sai Allah, saboda musulunci ya cika duniya gaba daya ana zaman lafiya. Domin in akwai musulunci to akwai security, ba abin da ke kawo security irin tsoron Allah. Zaka iya gane wannan ne ka dauki kasashen da suke gani sun ci gaba, irin a ce Britain, irin a ce America, irin a ce wani. To in ka dauki rate na crime, manyan laifuka da yake aikatawa, ai kashe mutane da bindiga, a committing suicide a cikin gida mutum ya kashe kanshi, kaga mutum ya dau bindiga ya harbe kanshi saboda an bata masa rai, ko kuma yaje makaranta ya harbe mutane ko akan titi haka kawai ba abin da aka mishi, ko mutum ya sha wani abu ya mutu. Wannan abin da yake a kasashen da suke ikirarin suna developed countries, sai ka dauki raddin ka kwatanta da na kasashen musulmai kamar Saudi Arabia. Saudi Arabia ko da Alaska abin da aka samu rate na crime din su shine 0.08, ko 1% bai kai ba, ko 1% bai kai ba na crime a Saudi Arabia. To idan ka dauki rate na crime na America kuma ya ninka da 200%, ce ka samu a jiha daya an samu mass shooting an kashe mutum kaza, duk kuna gani a labaru musamman masu kallon gidajen TV kasashen waje, wani abun ma boyewa ake ba a fada, sai yin abun ya zama viral bayan da suka iya, musamman yanzu lokacin social media. Kaga mutum ya dau bindiga je primary school ya harbe yara a America, ake irin wannan abu. To ire-iren waɗannan abubuwan za ka gane shi security ana samun shi ne in aka ji tsoron Allah. Duk dan ta'adda za ka samu baya tsoron Allah, in yana tsoron Allah ba zai yi ta'addanci ba. Kisa Allah ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imani nasu da zalunci ba, waɗannan su suke da security, su suke da al'amnu zaman lafiya, kuma su ne shiryayyu duniya da lahira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi masu yawa, yace dangane da wannan addini na musulunci, annabi ya faɗi ci gaban da addinin zai yi, yace za a kai lokacin da la yabqa ala wajhil ardi baitu madarin wala wabari, yace babu wani gida guda ɗaya da zai rage a duniya, a birni ne ko a kauye, illa adkhala Allahu kalimatal islam, face Allah ya shigar da musulunci cikin wannan gida. Za a zo wannan lokaci, shi yasa kaga duk abin da yanzu America da Isra'ila suke a duniya to alamu ne na ɗaukakan musulunci, su kuma alamu ne da za su kare. Wannan shine abin da ya tabbata a tarihi, lokacin da aka yi musulunci taron dangi ca, to a daidai lokacin musulunci zai ci gaba, waɗannan kuma Allah sai ya karya su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi masu tarin yawa dangane da abin da ya shafi wannan addini na musulunci, cewa addinin Allah ne, ba abin da zai dakatar da shi da gana hattashin duniya. Shi yasa idan ka tsinci kanka a musulunci ka gode wa Allah, ba dabaran ka bane ba, ba wayon ka bane ba, kawai kyauta ce da falala da baiwa da Allah ya maka subhanahu wataala. Allah mun gode maka akan ni'ima ta musulunci. Sai Allah ya ce,
ya Thank you.
Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani hal adullukum ala tijaratin shin bana shirye da ku ba bazan nuna muku ba wani irin kasuwanci bazan shirye da ku ba bisa wani kasuwanci wanda idan kun yi wannan kasuwancin tunjikum min azabin alim zai tsiratar da ku daga azaban Allah mai radadi ranar gobe kiyama Allah sai ya ce to ga yanda kasuwancin yake tu'minuna billahi kun imani da Allah wa rasulihi kun imani da manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa tujahiduna fi sabilillahi kun yi kokari kun iyakar iyawanku wajen ciyar da addinin Allah gaba kina kun yi jihadi a cikin tafarkin Allah bi amwalikum wa anfusikum da dukiyanku da rayukanku sai ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shefe muku alkhairi in kun kasance kuna sani Allah ya faɗi abubuwa guda biyu na farko kasuwanci na biyu da yanda ake kasuwanci abu uku shine ribar da za a samu sai ce ya gafir lakum arama
ya gafir lakum
Allah ce idan kuka yi wannan kasuwancin to ga ribar da za ku samu yaghfir lakum dhunubakum ubangiji zai gafarta muku dhunubanku zaka galibin qur'ani Allah sai ce yaghfir lakum min dhunubikum anan sai ce yaghfir lakum dhunubakum malamin ka ce saboda ne suka ce a wajen harkar addini Allah na gafarta maka zunubi ne gaba daya amma wajen da ba shi ba yana gafarta wani bangare ne na zunubi shi yasa babu abinda zaka yi a rayuwa mafi lada kaman ya zaka ciyar da addini gaba da duk abinda Allah ya hore maka da iliminka ne da kwakwalwanka ne da dukiyanka ne da lokacinka ne duk yana shiga cikin wato jahiduna fi sabilillah to sakamakon da Allah ke bada wa yaghfir lakum yace dhunubakum bai ce min dhunubikum ba sai ce abu na biyu wa yadkhulukum jannatin ranan gobe kiyama Allah zai shigar da ku aljannatai tajri min tahtiha al-anharu aljannan da kwaramu ke gudana ta karkashin benayenta wannan nasha bada misali a wuraren karatuttuka idan aka ce aljanna ruwa na gudu ta karkashin gidajen aljanna sai mutun yana mamaki nace ko yanzu a duniya akwai irin waɗannan gidajen ko Lagos ka ji kada Victoria Island zaka ga gida akan ruwa a cikin ruwa gidan yake kasance ruwa ne ba ko mu masu zama wannan na talaucin akan katako a ruwa ba ba irin wannan ba gida na alfarma wadannan su Allah ya jinsu zarama larura ya ajiye su gida na alfarma za a gina to idan ma kaje Venus a kasan Italy gari ne gaba ɗayan shi akan ruwa shi garin kaf akan ruwa akai shi yasa duk garin babu titin mota babu mota a garin gaba daya sai dai jiragen ruwa plan boat su suke yanda zaka shiga taxi ko a daidai da sahu a bakin titi haka zaka tsaya jirgin ruwa zo ka shiga akai ki bantani ko tudun wada ko je ka da fari ko BCJ ko Nasarawa a cikin jirgin ruwa su titunan garin to ruwa ne ko gini yanda ake da tituna a Gombe da su ko ina ruwa ne sai da duk anguwannin a kasar ruwa suke kasan gaba ɗaya ruwa ne akan ruwa aka gina garin kuma shekaru ɗarurruka da suka wuce ba kwanan da aka gina garin ba shi kaɗai ne da a duk duniya garin da ba shi da mota saboda haka aka gina garin ba ƙauyen da mota ba ta shiga ba to Allah ya ce aljanna duk benayen aljanna ruwa ne ke gudana a ƙarƙashi sai Allah ya ce wa masakina tayyibatan da waɗansu irin gidaje masu daɗi fi jannati adin a cikin aljanna da ake zama zama na dindindin aljannan da Allah ya tanade ta dan bayin shi da gari jannatu adin ke sa wasu ma suka ce akwai aljanna ma mai suna jannatu adin inda ake da jannatul firdaus Allah samu a ciki sai Allah ce zalikal fawzul azim wannan shine babbar rabo to kun ga a wannan ayan ababai uku Allah ya fada na farko ya kira masu imani bazan nuna muku wani abinda wani irin kasuwanci da in kun yi za ku samu abu kaza ba ya ake kasuwancin sai ya ce gashi wani riba za a ci sai ya bayanin riba ababai guda uku to da Allah ya faɗi waɗannan ababai guda uku sai sake gaya musu wata falala ayan da za mu tsaya a kanta sai ce wa ukhra tuhibbunaha Allah ce wa ukhra tuhibbunaha wa ukhra wata falalan ta daban wani alheri na daban da Allah zai baku tuhibbunaha wanda kuma kuna santa shine nasrun minallahi cin nasara daga wurin Allah taimako daga wurin Allah wa fathun qarib da ko fatahi na kusa bayan Allah ya baku wadannan abubuwan zai kuma baku fatahi ba da jimawa ba zai baku nasara zai baku rinjaye zai baku kaza zai taimake ku yace bashirul mu'minina ai albishir ga masu imani duk masu imani abu su albishir wannan labarin nasu ne kisa wannan ayan ayoyin nan da muka karanta guda uku zuwa hudu idan mutum ya san sakonnin da suke dauke da shi to ba zai taba yin kasa a guyuwa ba wajen hidiman addini duk abu aka ce maka addini ne ba za ka yi wasa da shi duk yanda kake busy za ka yi squeezing kaga cewa an yi da kai duk yanda kake jin gajiya za ka yi kokari kaga an yi da kai akwai wani wanda na sani wallahi yana bani mamaki shi ba za ka taba ganin ya gaji ba a harkan addini yanda ka san agogo agogo ma batirin na mutuwa yau a sa wani wato duk waɗanda muke tare da shi ba anan yake ba yana Lagos kuma ma'aikaci ne na kaki abinda zai baka mamaki ba amma abun sha biyun dare abun karfe ɗayan dare abun bayan sallah asuba da tsakar rana da yamma kowane lokaci da ka kira shi in dai abun addini ne wallahi duk yanda yake jin bacci ko yana gangadi sai an yi abun da shi kaga bi an fuskum din kenan da gangan jikin shi yake yace mini mallan na rantsa da Allah ni bai she ga ni wannan abun yace ni ban taba yadda wai na gaji ba inda a hidiman addini ne abun da yake gaya wa ran shi ƙarya ne ban gaji ba in kaga yace maka ya gaji wani abu ne kawai wanda ba na addini ba ce ma gaskiya bacci yake ji amma a ce wai za a je wa'azi ko za a yi wani abu na masallaci ko za a yi wani karatu yana aikin kakin fa ana karatu zai zo yana aiki da media ana dauka da shi lokacin kasar mai CD din nan ai karatun sai Muslim a tashi su je su kwana suna exporting ai wannan kasar kasar din kai zaka dauka ma bai da aiki ne kuma officer ne ban so na fadi a wani layi yake ne na bar shi a mai kaki kawai amma wurin da ake samun kudin ne ba to kaga sai kaga ya maida kanshi abin nan a cikin mutane ana komai da shi a tafi ibadan aje oshin aje ogun ko ina to ire-iren waɗannan mutane akwai su a cikin rayuwa to duk wanda ya samu kansa a wannan ya gode wa Allah sannan kuma a hakan fa in an ce ana za a sai wani abu 200,000 kafin a nemi taimako ya bayar bayan wannan aikin da ake da shi in kaga an nemi taimako wani kuɗi ne mai yawa yanzu ne zai cire baya kaga Allah tara masa duka biyu Allah ba mu irin wannan ihu akwai da yawa a cikin mutane ko ina ana samu irin waɗannan to duk lokacin da ka samu kanka a cikin hidiman addini ka gode wa Allah yanzu ko tafsirin safin nan da ake Malam Sadiq in ba an yi da gaske ba zai yi ba a cikin Ramadan tafsirin safen na yasu not easy yana da wahalan gaske to amma da ka ci na Allah ake wa sai ka ji karfin gwiwa fatan shi na Allah karba mana Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya ce to idan muna wannan ya gafir lakum dhunubakum zai gafarta muku zunubanku bai ce min zunubikum ba to shi yasa a kowane lokaci karka ji kasala wurin hidiman addini karka yi rowa wajen taimakawa addini kar a wuce ka ya zamo kana takara da kowa iya karfinka kai ma sai an yi da ana rana sai na je wurin karatun nan ina jin gajiya sai na je wurin sallan nan to duk wannan ka yaki shedan kenan to da irin wannan da Allah sai gafarta mana ya shigar da mu aljanna ya ba mu alherin duniya da lahira kuma Allah ta'ala ka karba mana ibadun mu Allah ta'ala ka sa mu gama da wannan duniya lafiya ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya ubangiji ka taimake mu ka taimake addinin ka ya ubangiji duk masu yakan wannan addini Allah ka fi karfin su Allah ka iya mana su ya Allah ka taimake musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafurai waɗanda suke kai wa musulmai hare-hare a cikin azumin Ramadan ya ubangiji ka mana maganin su ya Allah ka karya su Allah ka lalata shirin su ya ubangiji wannan kasar tamu ta Najeriya musamman arewa Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya matsalar insecurity da ke damun mu arewa ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka ainihin kawo mana agaji ko jiyan nan ina karantawa a pejin Atiku Abubakar wazirin Adamawa yana magana an je goza local government an kai hari an kebe mujin mutane 100 an tafi da su kullun haka ake a zamfarane a kebbini a saukare haka ake kullun kawai fada ne ba a yi to Allah ka kawo mana taimako Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya waɗannan ya ta'adda da masu taimaka musu Allah ka mana maganin su Allah ka karya su Allah ka sanya gaba da adawa tsakanin su da juna marasa lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya duk masu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da imani da wadata Allah ka tabbatar da imanin mu ka karba mana ibadun mu ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allahumma inna nas'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu ma lam na'lam ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم